من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقوى تنشرين دان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه مكو قيسوا تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا رانا الله دي واندي ذو شاهو إيقا وطن قيا دبو ليا دا تريه دو دا أشرين دا بفت واندي تكوما شاهو إيقا وطن بيو دبو بي دا شدا كما يدا كوكا جسانا روا شاهو مجلس التعاون بين الدعاة السلفيين مجلس الهاتن كم معلمان سنة تكاسا sana aika gayyata ga dukkan al'ummar musulmi domin gabatar da wannan muhadara wacce aka yi mata taken san manzon Allah. Kuma maudu'in da za a tattauna shine kare martaban manzon Allah, wanda aka yi bayani za a gabatar a wannan rana, kuma a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke gadon kaya. الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. حقيقة ودن سكي تشوتر دا الله سكي تشوتر دا من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعنهم الله الله يالا أنشيس الله دا كنسا يتي ياز إيني وا وان دا يتوشيش كو يتوش أنج في الدنيا والآخرة. Wannan la'anar ba a duniya kadai ba, ba kuma a lahira kadai ba, a duniya a lahira. Wannan yasa duk sanda aka taba martabar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, dukkan masu imani hankalin su yake tashi. Kuma malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan babi. Akwai wata risala da al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sahanun ya rubuta mai suna Risalatun fi mansabban nabiyya, wato wata wasiƙa ta la'ana akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna As-Sarimul Maslul ala Shatimur Rasul, wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan wanda ya taba manzon Allah. Wannan shine mafi girma, mafi tsadan littafin da aka wallafa wajen kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Taymiyyah yake. Sannan Malam Subki ya rubuta littafi mai suna As-Saiful Maslul ala Mansabar Rasul, wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Ar-Rumi ya rubuta littafi mai suna As-Saiful Mashhur ala Zindiq wa Sabir Rasul, yace zararren takobi wanda aka zare shi daga kubensa aka rike shi tsirara akan zindiki da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Imam Suyuti yana da littafi mai suna Tanzihul Anbiya an Tasfihil Aghdiya, wato tsarkake annabawa daga sakarcin sakarkaru. Sannan akwai Ibn Kamal Basha ya yi littafi mai suna As-Saiful Maslul ala Sabir Rasul, shi ma zararren takobi akan wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Ibn Abi ya rubuta littafi mai suna Tanbihul Wulati wal Hukam ala Shatim Khair al Anam aw ahad min ashabihi alaihi salam, wato fadakar da shuwagabanni da alƙalai akan hukuncin da ya kamata su zartar akan wanda ya zagi ko ya faɗi mummunan magana ga shugabannin talikai ko kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi. Haka nan Gumari, Al-Gumari ya rubuta littafi da suna As-Saiful Battar liman sabban nabiyyan muktara. To haka dai talifat a wannan baji suna da yawa, don haka a wannan haduwa samu za mu tattauna a kan wannan muhadara wadda Sheikh Ja'far Mahmud Adam zai gabatar mana, kuma za mu samu ta'aliki daga Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu. An san abin da ya faru na abin da jaridu da kafafen watsa labarai suke yi na ɓatanci ga annabawa, wanda ba sabon abu ba ne, amma kuma matsala ce da take tada hankalin duniya. Kamar yadda ya faru a jaridar Zubde, wacce aka buga ta ranar Asabar 16 ga watan 12/2002, wanda aka yi gasar sarauniyar kyau na 'yan mata da za su zo tsirara su 72, za su zo su tallan tsiraitin. Wata marubuciya fitsararriya mai suna Isioma Daniel ta yi rubutu a shafi na 50 a cikin wannan jarida, ta faɗi mummunan magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda an san bala'in da ya biyo baya na tashin hankali da kashe-kashe. Haka jaridar Standard, wacce ake buga ta da a Jos, ta taɓa yin wannan, aka tashin hankali a ƙasar nan. Haka Loli, mujallar Loli, ta taɓa yin wannan 1991, wanda shi ma aka tashin hankali. Sai wannan abin da katun guda 12, guda 111 har guda 12, kuma kowane katun aka ce annabi, wanda wannan Jelan Fostin ta Danish ko Denmark ta buga. Waɗannan katun guda 12 an buga su tun daga an fara buga su tun a watan Septemba. To amma da abin kawai a internet ne, tun da jaridar ba ta Turanci ba ce, yaren ƙasar su suke. Danish ya ƙaramar ƙasa ce, tsinanniya in min tsitsiya da ita, duka mutanenta ba su kai rabin mutanen Kano ba. Ko Ismet da aka yi nasu a 1940 da 2004, duka mutanen ƙasar miliyan 5 ne da rabi, gabaki ɗaya mutanen ƙasar. To bayan ta buga waɗannan katun guda 12, sai ƙasar Norway suka buga, France suka buga, Germany suka buga, Italy suka buga, Netherlands suka buga, Spain suka buga, sannan European countries suka ci gaba da bugawa. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa wannan abin magana ga hannun Sheikh Malam Ja'far Mahmud Adam, don ya gaya mana wannan matsayin kare martabar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wanda dama aiki ne na ahlus sunna. Da haka malam, ba tare da ɓata lokaci ba, zan baka cikakken awa ɗaya.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة مسلمي، إنا غيثيك وغيثوا تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله. بوديا ديبو ديكرالي ثبتك الله سبحانه وتعالى، وان ديهتامو أولنا مسلتي بالبركة نعثمان بن عفان. A nan ƙofar gadon kaya a kanan Mutadabu, a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 14 ga watan Al-Muharram, watan farko a kalandar Musulunci, a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya. Don tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci, kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a daidai wannan lokaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na batanci da aka yaɗa su ta kafofin yaɗa labarai a waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen Turai, musamman mafarasu daga ƙasar Denmark da Norway, har abin ya je Faransa, ya je Spain, kuma har waɗansu ƙasashe suke kularin ci gaba da yaɗa wannan abu, namunanawa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kamata ƴan uwa mu sani cewa tauhidi shine jigon jigogi, kuma shine shishiken shikashikai. Shi kuma tauhidi yana kaiwa ya komo akan al'amurra guda uku waɗanda su ne mafiya girma cikin abinda tauhidi ke tattaunawa a kansu. Al'amari na farko abinda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, samuwarsa, rububiyyarsa, ilahantakarsa, sunayensa da siffofinsa da ayyukansa. Abu na biyu abinda ya shafi annabta, kasancewar annabawa su Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa don su zamanto wasita, sila, tsani tsakanin shi Allah zuwa ga bayinsa. Da haka magana akan annabta magana ce wadda take da alaƙa da tauhidi. Sannan sai magana akan ranar tashin kiyama, tun daga alamominta da kuma shimfiɗarta shine alhayatul barzakhiyya, da kuma abinda zai faru a ranar, da kuma sakamakon ƙarshe da ke jiran kowane ɗaya daga cikin ta da kai, ko dai ya kasance ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, ubangiji da Allah ya samu cikin su, ko kuma ila narin hamiya. Allah tsare mu. Dan haka magana akan annabta magana ce mai muhimmanci wadda take da alaka da tauhidi, wadda ba ta buƙatan sassauci ko ba ta buƙatan tattaunawa wai dan musulmai su gabatar da wani bangare na sassauci ko a sassauta ra'ayi, tunda duniya tana buƙatar a zauna lafiya, a tsarkake ta daga rudani da tashin-tashina da kuma abinda ake jin tsoron faruwarsa na abinda ake kira sira'ul hadarat, wato clash na civilization. Babu wani sassauci akan magana akan aqida. Kuma ya kamata mu sani ya ƴan uwa musulmi, annabtaka da manzanci zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, ba yawan ibada ne ke mayar da annabi ya zama annabi ba, ba ƙwazo da himma ba ne ke mayar da annabi ya zama annabi, duk da cewa ƙwazo da himma siffa ce daga cikin siffofi na annabawa, to amma an ba su annabta ba don ƙwazon ba, ba don himmar ba. In ba haka ba da sai a ce duk wanda ya ƙwazo a yau ko a gobe ko a jibi ya yi himma, to ya tsammaci a turo shi ya zanto annabi ko zuwa Kano ko Abuja. To amma abin ba a himma ba ne ba, zaɓi ne daga Allah. Ubangiji ta'ala ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas, Allah shike zaɓa ya darje, ya zaɓi manzanni cikin annabawa, ya zaɓe su cikin mala'iku. Manzanni cikin mala'iku waɗanda suke isar da saƙo zuwa ga annabawa, manzanni cikin annabawa mutane waɗanda suke isar da saƙo zuwa ga al'ummomi a zamanna daban-daban da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo su don su zanto masu bishara, zanto masu gargaɗi, don yankewa ɗan adam hanzari, rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. To kuma annabawa sun fi kowane mutum kirki a tarihin ɗan adam. Duk inda kaga annabi a zamanin da ya wuce a baya ko a wannan zamani na lokacin manzon sallallahu alaihi wa sallam, to annabi ya fi kowane mutum kirki cikin mutanensa, ya kuma fi su hankali, ya fi su sanin ya kamata, ya fi su basira. Dukkan marubuta na Turai masu adalci wanda suke kokarin kwatanta gaskiyar da shaidu na tarihi suka tabbatar, suna tabbatar wa annabawa kimarsu da darajarsu, ko da ba su yi imani da su ba a matsayin annabawa ne, sa iya sa su a layi na jarumai ko waɗanda suka tattun mutane wanda suka kawo juyi a cikin duniya wanda aka ji motsin su ko turiyar kuma sun yadda mutanen kirki ne duk da cewa Allah bai sa sun yi imani da su din ba. To wannan kaso na kirki da halayya ta gari da ɗabi'a ta gari da mutunci rabon da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ta wannan fuska rabo ne da ya tsara rabon kowane annabi da Allah ya taɓa turowa a banza. Kasansa ya tsara na sauran tsoka. Ubangiji ta'ala ya ba shi bangarori da ya fice da su a tsakankanin ba ma ga magarin mutane ba a tsakankanin wato ainihin annabawa ɗin ya zama shugaba. Yana da abubuwa masu yawa da ya fice da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na farko dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda shi dan Abdullahi ne dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf har ya zuwa annabi Isma'il salsalarsa cike take da tsarki bai keto wani rutsu a cikin salsalarsa ba bai kuma keto ta ubanni waɗanda suka yi abin kunya a zamanin su ba irin abin kunya da zai sa mutum ya gudu ya bar gari dan kar a nuna shi da shi manzon Allah bai ratso haka ba duk da rintsin jahiliya da kakanninsu suka keto daidai lokacin da babu annabta amma Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ta wannan fuska wanda babu wani shugaba a yanzu daga cikin shugabannin ƙasashe da zaka kirga ubanninsa ɗaya biyu uku huɗu biyar ka samu dukkaninsu cike suke da tsarki da salaha sai ka samu akwai ruɗu a cikin nasabar musamman kuma cikin shugabannin da yau su suke mallakar duniya ko su suke faɗa a yi ko a bari yanzu idan ka ce za ka ƙidaya nasabar Bush ko ta Ariel Sharon ko ta Jack Chirac ina jin za ka samu ruɗu mai yawa ta cewa a wani wurin ya biyo tsatso na mazinata ko na 'yan marisa ko na 'yan luwaɗi ko na ɓarayi 'yan yankan aljihu ko na 'yan ta'adda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsarkake nasabarsa bai keto cikin irin wannan rutsun ba shi da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito malamai ke karantar da mu shi wanda aka karɓo daga Wasila ibn al-Asqa yake cewa Ubangiji ta'ala ya zaɓi Kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zaɓi Quraysh daga cikin zurriyar gidan Kinana sannan Ubangiji ta'ala ya zaɓi Banu Hashim daga cikin zurriyar Quraysh sannan kuma ni Ubangiji ya zaɓo ni daga cikin Banu Hashim to kaga kenan manzo sallallahu alaihi wa sallama zababban zababku ne gaba daya to wannan wani abu ne da idan mutum ma bai yi imani da shi ba ya kalli irin wannan nasaba to alal aqalli in yana da adalci adalcin sa zai hana ya batanci a gare shi ba zai zage shi ba ko ya muna magana a gare shi abu na biyu kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki irin kulawar da ta ɗara wanda ya bai wa sauran halittu Allah maɗaukakin sarki ya kare shi tun a shekarun yarinta da ƙuruciya wanda duk wanda ya ga ƙuruciyar ka zai iya harrasa wani abu da kai na rashin kirki ko ya ganka kana yaro kai marowaci ne ko kana yaro kai sarkin tsoka na faɗa ko kuma kana yaro kai mai cin zali ne duk wanda aka duba yarintarsa a nan cikin mukila a samu ɗaya daga cikin ababen da a iya aibata masa da shi in ana aibata mutum da ƙuruciyarsa. To sai Allah ya tsarkake yarintar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙuruciyarsa kamar yadda ya tsarkake lokacin samartakarsa duk wanda ya keto shekaru na ƙuruciya musamman irin na tashan balaga da gafin balaga to kila in an karanta tarihin mutum a wannan lokacin a iya samun abin da za a aibata shi da shi amma in ka kalli tarihin annabi lokacin da yake tsakanin shekaru 14 15 17 cikin goshin balaga da ƙuruciya gigi na samartaka ko na ƙuruciya bai tasiri a kansa ba irin yadda ya yi a kaina ko a kanka ko a kanku ko a kan wadansu daga cikin wannan Allah ne ya ba shi kulawa ta musamman ya kewaye shi da kulawarsa subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim daga Anas bin Malik Allah ya kare shi a gare shi manzon Allah da kansa yake cewa mala'ika Jibril ya zo mata lokacin yana tare da yara yana wasa shi manzon Allah din sai ya kama shi ya kwantar da shi sai ya tsabi kirjin shi bayan ya tsabi kirjinsa sai ya fitar da wata tsoka ko gudan jini bayan ya fitar da wannan gudan jini sai ya nuna masa shi yace haza habbu shaytan mink wannan shine kasan shaitan a jikinka gashi an riga an cire shi sai manzon Allah ya wanke wannan tsoka ai sai mala'ika Jibril ya wanke wannan tsoka a cikin wani kasko na zinari ya wanke ta da ruwa mafi tsarki a sararin duniya shine ruwan zanzan sannan ya mayar da wannan tsoka inda take ya kuma haɗe kirjin kamar ba a taɓa keta shi ba. Wannan kariya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim. Kila mutumin da yake wannan zamanin shi zai fi kowa saurin gaskata wannan. In ya zanto likita a asibitin Murtala duk da karancin kayan aiki da ake da shi ba a kwatanta shi da sauran kasashen da ke suka ci gaba, zai iya faɗa mutum ya cire wani abu ya mayar, ko mutum ya tafi ya ci gaba da yawo. To ai kaga wannan ba abu ne da zai gagari malaika Jibril ba, musamman kuma tunda ya zo ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya mayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi akan ɗabi'u na gari da halaye na gari, ga karamci, ga kyauta, ga haƙuri. Abin buga misali ne shi wajen ba da taimako, ballantana riƙon amana, ballantana gaskiyar zance. Da haka wani mai yabansa yake cewa, fama hamalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa zimmatan min Muhammad. Tunda abin hawa yake cikin duk abin hawan da aka taɓa yi a duniya, ba wani abin hawan da ya taɓa ɗaukan wani mutum mafi cika alƙawari, mafi mutunci, mafi daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na uku, Ubangiji ta'ala ahafahu bil isma, ya kewaye shi da isma, ya mayar da shi ma'sumi. Isma ɗin nan tana da wuzu da ɓangarorinta. Ma'sumi ne shi kararre tsararre ta yadda abokanan adawa ba su ci nasara a kansa ba, su kassara shi, wato su hana shi isar da da'awarsa. Duk irin yadda suka kulla makirci, Allah ya mayar da makircin su zuwa gare su. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ma'sumi ne shi ta yadda ba ya da wani abin da zaka gani ka kushe shi, ba ya da makusa a tattare da shi, ba ya da abin zargi, ba ya da wani hali da zai kore mutane su bar shi saboda wannan mummunan halin. Allah ya ji da taushin hali da kyakkyawar ɗabi'a, yace fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadzan غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. saboda rahmar Allah gare ka sai ka zanto mai taushin hali, taushin magana, taushin mu'amala. Shi yasa Aisha ta ce bai taba dukan kowa ba, ko mace ko yaron gida, sai fa in a fagen fama ne wajen yaki. Amma haka kawai ana zaman lafiya a gida ya daki yaro ko ya daki mace bai taɓa yi ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya sa shi ya zanto mai isma ta wannan ɓangare, mai isma ta yadda aka tsare shi daga zakewa manya-manyan laifuka, aka tsare shi daga abubuwa waɗanda suke duk wanda ya yi su za a yi Allah wadai da shi, ayyuka na mutu, ayyuka na tir, ayyuka na masha'a. Allah ya tsare shi, ba ya da son zuciya, ba ya aiki na wuta. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan abu na hudu, Ubangiji ta'ala ya bashi cikakkiyar halitta, baya da makusa a halittarsa, ya tsunta daidai wa daidai suke, busu ragu ba, sun zama in yatsu hudu a hannu, busu karu ba, baya da cindo, dan cindo ba ado bane ba kwalliya bane. Idan ka ganshi da gajeru zaka ce masa dogo, in ka ganshi da dogaye zankalal ɗin nan kuma zaka ce masa gajere. Sai ya zama tsakatsakiya, sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kan yafi bankai, sama da ba a ce maka malam dogo babu gurinta a ciki, sama da a ce maka dogo zankalal ko nan ma babu gurinta a ciki, babu kyau a ciki, babu burgewa. Ubangiji ta'ala ya ba shi kamala, ga wuciya a bakinsa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In yana magana baya haɗiye wani harafi ko kalma, kalmomi suna fita daidai wa daidai. Tare da haka, a wani sa'ilin ya maimaita kalma sau biyu don ya isar da mutum komin dolancinsa, ko da mutum bami ko da ƙiƙi ne, to manzon Allah na iya fahimtar da shi magana, sallallahu alaihi wa alihi. Yana magana wara-wara cikin azanci da dabarar magana. Shi ne mafi fasahar masu fasaha, shi ne mafi kyawun halitta da ido ya taɓa gani a bankasa. Ido bai taɓa ganin kyakkyawa ba irin manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi. In ana son mutum don kyansa ko ba don ɗabi'arsa ba, to duk duniya ba wanda ya kamata ka so irin manzon Allah, don ya fi kowa kyau. Tira da aminci ka fi. To wannan wani abu ne da Allah ya haɗawa manzon Allah shi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ga kamala, ga haiba da kwarjini, abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe, saboda kwarjininsa sai su kasa tambayar shi wani abu, ba don shi mai kaushin hali bane sai dan farjini da Allah ya zuba masa ya bambanta shi da sauran mutane kai wadanda suke ganin su da kansa wanda za iya ganin suna da minna akan shi ta cewa akan shi dan san aura masa ƴaƴan su irin su sayyidina Abubakar irin su sayyidina Umar tare da haka manzon Allah na musu farjini da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin ciki muke yi ƙauyawa su shigo Madina wanda ba sa ganin annabi kullum saboda su din sun zo duk abin da suka sayo da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban annabi ba sa jin kunya suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi arha irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah ɗin farjini yake mana ba ma iya yi wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya fice da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice ta kyan hali da kyan ɗabi'a ya fi kowa kyauta iska da ke ingizo giragizai da ke ɗauke da ruwan sama wannan iskar manzon Allah ya fi ta kyauta haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya fi kowa jarumta a wurin da jarumai suka rika guduwa a yakin Hunayni a lokacin manzon Allah na tsaye yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib idan ya san to kuna son wadansu jarumai da suka yi bajinta a wadansu fagage da ba na yaki ba a wadansu fagage na wasanni yasa kuka so su dan san yin fice dan me ba za ku so ba wanda yayi fice a fagen yaki yayi fice a fagen shugabanci yayi fice a fagen kyauta ye fice a fagen kyawun ɗabi'u ye fice a wajen kyawun halitta dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su soshi Allah ya tara manzon Allah wannan ya ƙara akan na saura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru kana kan halaye kyawawa sannan manzon sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi don ya zama takamakin annabawa daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alim sannan ubangiji ta'ala ya tattara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa shi aka tattara masa shi kadai malamai sukan yi istinbatin wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am waɗanda Allah ya lissafo wani adadi na annabawa har 18 ko 10 wani abu a ƙarshe sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina hada Allah fa bihudahu muqtadi waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye su ya zabe su kai kuma yi koyi da shiryar su abin nufi yayi koyi da shiryar annabi Ibrahim yayi da annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da annabi Sulaiman da ta dukkan annabawa kaga ababan da aka rarraba musu shi an hada musu shi kadai sallallahu alaihi wasallam kaga rabban su kuwa yafi na kowa yawa ko dan kama da ake bada labarin sa a kasar Hausa saboda san kai irin nashi in ya tashi rabo a gidan sa sai ya raba da kowa sai ya manta da kansa sai ce af na manta da kai to sai a ce to ai masa karo karo to idan aka masa karo karo karshe nawa zai fewa nashi ne farsauran yawa to manzon sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka masa ba ta aka yi fa bi hudahu muqtadi yi koyi da shiriyar su duk abin da yake sunan sa shiriya cikin abin da annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko Dawud ko Sulaiman suka zo da shi manzo Allah ya kore kaga ya hada duka tsira da amincin tabbata gare shi ya yan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ala fatratin min ar-rusul daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci annabi Isa ya shude da kusan shekaru 500 da yan kai kaga duniya da aka ce ta yi kamfa ta annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru 500 kai ka san za ka samu kanta cikin rudu duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin ko dai ka bi daular Rumawa wanda suke bin addinin Kiristanci garwaye da maguzanci dai Ibn Khaldun yake cewa daular Rumawa ba Christianity suka shiga ba a'a Christianity ne ya rikide ya zama baroman addini shi yasa kuke ganin January da February da sauran watanni din nan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Rumawa amma aka sa shi cikin Kiristanci annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba wato dan asalin su maguzanci ne na Rumanci dan haka idan ka kalli Kiristanci zaka samu rabi ko sama da rabi ko na makamancin haka nafi asali maguzancin Rumawa ne aka tusa shi cikin Kiristanci a ce Rumawa ba su shiga nasaranci ba dan da sun shiga nasaranci za su bi koyarwar annabi Isa ko ta almajiransa a'a nasarancin ne waɗansu suka kawo shi suka maishe shi barume kaga sai tasirantu da mai al'adu da magudanci na me na Rumawa. To a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu faɗa a jiya duniya, an kabe su kaga ba akan shirya kake ba. In ka bi daular mutanen Farisa wanda bautar wuta ake yi, in ka zo ka biyo Larabawa kuwa, to su kuma wannan gumaka ne, kowane gari da gunkinsa. In ka zo gari kuma kowane gida da gunkinsa, wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunkinsa. To a nan cikin wannan ruɗani duniya tana da buƙata, tana cikin ƙishirwa na shugaban da zai fice ta daga ruɗin ƙwaƙwalwa da take fama da shi. A irin wannan lokaci ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ƙaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, ya ƙaddara masa fitowa ta gidan asali, gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su. Domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya, a duk inda yake yana girma balaraban Makka, shi ko balaraban Makka ko wane ne, to yana girma Quraishawa. Su ko Quraishawa ko su wane ne, su sun san Banu Hashim sun fi su. To sai Allah ya ƙaddaro wa manzon Allah fitowa daga gidan asali, gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azhar. Ubangiji ya yi shi a cikin wani madaidaitaccen yanayi bisa ga ƙaddarawarsa Subhanahu wa Ta'ala. Bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba, ballantana wadata ta sa shi shishige da yi wa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji. Sai ya fito a gidan da ba su da wadata, amma kuma bai danka shi a hannun masu riƙo marasa kirki ba. Ballantana wannan ya sa ya tashi da fushi da jin haushin jama'a. Mahaifinsa ba kuɗi ko mai riƙonsa ya zama mara mutunci, sai Allah ya danka riƙonsa a hannun masu karamci, duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran, amma suna da yakana, suna da halin ƙwarai a duniyar da suka rayu a cikinta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso da yanayi daidaitacce. Shi ba ɗan shi baba ba, ballantana ya zanto baya iwa kansa komai sai an yi masa, baya da ruhi na dogaro da kai da jin ƴancin kai. Shi ba korarre ba, baran dangi, ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kashe kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa. An haife shi a Makka, wanda birni ne cikin birane, barma Makka ita ce uwar alƙaryu, ita ce uwar birane. Wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kaga dan birni ne, dan cibiyarsa a birni aka binne ta. Sai Allah ya kaddara masa zaman ƙauye dan ya san dabi'u da halaye irin su, ishara kan cewa zai zama shugaban yan birnin da yan ƙauye. Bisa ga ka'idar wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakin akthara la yaʿlamūna. Wannan ya zama kamar wani horo da aka bashi danki watar ɗan adam a nan gaba, dan dukan wanda ya jure wa wauta irin ta rakumi, da wauta irin ta sa wanda yake ɗan bana bakwai, ɗan tashan balaga, wanda ba miki yayi ba, zai san me ake nufi da ɗan bana bakwai a cikin jazu, wanda bai zaman kawai ba ma ba zai san wannan ba. A lokacin da sa ya zama irin wannan shekarun yana cikin tashan balagarsa, to mai shi ya shiga uku dan bai shanu yake ganti-ganti. Daga nan gurin sai ya tafi kura in yana da wata budurwar saniya a wajen, da kai mai shiga shiga uku, daga nan gudun sai ya tafi bici, daga nan sai ya tafi kaza. To mutumin da Ubangiji ta Allah ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu dabi'u irin wannan, me zai hana ya shugabanci dan adam, ya ci nasara wajen shugabantar dan adam? Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu, ya rayu da talakawa, ya san bukatunsu, ya rayu da masu kuɗi, ya san irin zuciyarsu da irin yadda suke tunani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labarinsu cikin yaƙe-yaƙen da Larabawa suka yi a lokacin jahiliya. Ya halarci wani taro na sulhu da aka yi, har yake cewa inda za a kiraye ne irinsu a yanzu lokacin musulunci, da na ansa irin wannan kira. Ya ga yadda aka yi faɗa, ya ga yadda aka shirya, ya koyi yaya ake yi a shirya idan an ɓata, ya koyi yaya ake aiwa abokin gaba illa idan har rigima ɗin kuma ta kama. Duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba dan ya shiga cikin an yi faɗa ko yaƙi da shi ba, sai dan ya halarci wani waƙi'i abin gani da ido wanda labarinsa ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin. Ya ƙware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ka iya cewa dai a takaitan takaitewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an ce dan adam to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa akan sa sai manzon Allah shine dan adam na farko duk wanda ba shi ba na biyu ne idan an ce kamala da cika da batsewa to shi manzon Allah shine cika din shine kamalar kuma shine batsewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iya cewa shine mafi kyawun dan adam na buga misali wanda yazo a daidai lokacin da duniya take kishirwarsa wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi amma a cikin zukatansu sun yadda cewa akan gaskiya yake shahidu lahu bil amana qabla an yursal sai kai da cewa sunansa Aminu tun kafin a turo ke zama manzo sallallahu alaihi wasallam sun yadda yana da falala shahid al annamu min fadlihi hatta al ida wal fadlu ma shahidat bihi al a'da'u wanda yake da wannan matsayi a ce shi ne wanda zai masa fatanci ko ya zage shi ko ya faɗi bakar magana a kansa to ko shakka babu wannan ba ƙaramin hasara ba ce ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wancan hali ya yan uwa musulmi menene wajibi a kanmu a matsayinmu na musulmi menene ya kamata mu yi don bayar da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don tsare wannan abin da na zana muku kaɗan daga cikinsa abin da na faɗa ɗin nan inda za a ce wani malami ya tashi ya faɗo waɗansu ba wannan ba zai iya faɗa in yayi mintunan da nayi a ce wani ya sake tashi ya faɗo waɗansu ba wannan ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya wa maganganun mu reke ya faɗo waɗansu al'amura masu tarin yawa menene wajibinmu wajibi ne jaddada imaninmu da shi da haɓaka imaninmu da shi a cikin zukatanmu a daidai lokacin da waɗansu suke kafirce masa dan imani da shi shine sinadarin shiga aljanna wanda duk bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babu shi babu aljanna Allah madaukakin sarki ya wajabta mana haka imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugaban su mafificin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا wadanda suka yi imani ku dada imani da Allah ku dada imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta zama daya daga cikin hujjoji da malamai ke yi bisa ga karuwar imani ko raguwarsa dan Allah ya kira mu da sunan imani kuma ya umarce mu mu yi imani ka rike ni ana nufin mu dada akan nada mu kare imani da shi mu ji duk lokacin da wani ya kafirce masa kamar ƙara zuga mu yake na ƙara yadda da shi duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga mu yake akan mu ƙara makalkale wa shiriyar da yazo da ita sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na biyu wajibi ne mu kaunace shi kauna ta gaskiya ta shari'a ba kauna ta al'ada da ɗabi'a ba a ɗabi'ance kakan so dukkan wani wanda yake da wata alaka cikin alaƙoƙi a tattare da kai kakan so matarka kakan so ɗanka kakan so mahaifanka kakan so aboki kakan so waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya tufafinka abin hawanka gidan zamanka da sauransu amma duk ƙaunar da za ka yi wa kowane ne ko mene ne ta zanto ƙasa take da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato kenan ƙaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa sannan kuma ta zanto ta sha bamban da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah dan shi ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah ƙauna ce garwaye da girmamawa ƙauna ce garwaye da biyayya ba ƙauna gayanta ba ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba ba tare da an yi mata tufafi na da'a ba dai idan ya zanto ƙauna ce ta so kawai to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai gidan aljanna in ƙauna kaɗai ɗaya ɗayan ƙaunar da babu da'a babu girmamawa babu biyayya za ta kai mutum gidan aljanna da farkon wanda zai fara shiga shine Abu Talib da shine farkon wanda zai fara shiga aljanna dan ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikin sa ya darjanta shi ya kwarzanta shi ya ba shi kariya da dukiyarsa ya ba shi kariya da karfin ta da kaifin takobin sa duk irin fatantar da mutanen Makka suka so su yi wa manzo Allah Abu Talib ya tsaya ya ce bai yadda ba wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim حتى وصد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وبشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك نافيه فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وأردت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمعا بذاك يقينا. إيه والله دد كلفون سبدات إيه كيوا غريكا دد يوان سبدات إيه كيوا غريكا بس لانا دا أكي ممتاشن كيدا كسا بانا تلانا دا بانا دلي كاكي لايني na tabbatar abin da kai min nasiha ce domin da ma san sunanka Aminu ka yada wani addini ka tallata shi ka bujiro da shi wanda ya fi dukkan wani addini da dan adam ya sani a banka sa kyau ba dan zargi ba ba dan karatu na shiga addinin yara ba da na yi maka da'a cikin abin da gazo da shi duk da san da Abu Talib ya manzo Allah sai dai kai bai imani da shi ba a lokacin mutuwa manzo Allah ya zo same shi yana tallata masa kalmar shahada يا أمي قل لا إله إلا الله كلمة أهاد لك بها عند الله أما أجيب إليا قا أبو جهل دا عبد الله بن أبي أمية سوكما سنتوا أترك أبو أمي التي عبد المطالب كارتيا أبن ديتي يا متأكن الدين عبد المطالب كاقدر سنديوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إيش الجنة ما تبو دبي إيمان لتبا أشيك نسان النبي يا أمو أبايا تكتوا أتكن سو كقي سو تاردمي داء سو تاردمي جرم ماوا سو تاردمي بيئيا so tare da makalkalewa shiriyarsa sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin so amma in so ne na waka yo ai ba bambanci tsakaninka da jarumin India shi ma da yaso budurwarsa waka yayi mata kai kuma sai ku san annabi kamar ka waka me bambanci tsakaninka da shi so ne na girmamawa budurwa yan kana santa ko bai girmama ta ake ba dan ba mai girmama budurwar zai ce girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa sai dai ko yace mutuntawa eh akwai wannan amma girmamawa ganin kurjini dardantawa dauka sama da komai dan duk abin da kake wa irin wannan son na kololuwa to babu yadda za a yi maka umarni ka iya saba masa sannan mu kudurce cewa manzon Allah ma'sumi ne kudurce mu cewa ma'sumi ne shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na fatanci ba za mu yarda da shi ba amma duk mutumin da yake daukan manzon Allah kamar ga magarin sauran mutane to ga magarin sauran mutane ya iya yi wasu abin da ba na kyautawa ba to su turawan duniya so suke a dauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush yayi daidai ya kuskure kamar irin su Bill Clinton yayi garanta shi yasa yayi shugabanci shekaru 16 shekaru 8 yana gwamna shekaru 8 yana shugaban kasa amma tare da haka kuma aka zo aka rutsa shi sai da yayi wa Amerikawa hakuri wasu suke kowane shugaba a dauka cewa duk kirkin ya iya yin wani dan kuskure wannan barbarar tunanin suke so su yi mana mu mu'amalanci annabawa irin mu'amalantar da suke wa waɗansu jarumansu ko shugabanninsu wanda annabawan Allah ba gama garin mutane ba ne ba da za a ce a iya binciko a gano wani ɓangare na kasawarsu manzon sallallahu alaihi wasallam masubi ne wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibi ne girmama shi falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u nuran ladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun wajibi ne yawaita salati a gare shi tsara da musu tabbata gare shi yawaita salati a gare shi tarbiyantar ƴaƴanmu akan haka wajibi ne kira zuwa ga addinin da yazo da shi kira zuwa ga sunnarsa kira zuwa ga addinin musulunci ya dace da kai shi inda bai kai ba kare sunnarsa da yada ta a cikin rugumu tsin bid'o'i idan to ka tsaya tsayin da ka sai sunnar annabi ta yi tasiri ba bid'a ba wannan na ɗaya daga cikin bashin annabi akan al'umma wanda kowa an mutunta masa sai ya biya wajibi ne kare sunnarsa wajibi ne yada sunnarsa wajibi ne yakar bid'a wajibi ne yada koyarwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne baiwa annabi kariya ta kowace irin fuska ba shi kariya a rubuce in kai ka kware wajen rubutu kuma ka san me za ka rubuta ba shi kariya a magance a wurin da za ka yi wa'azi a wurin da za ka yi hudubar juma'a a wurin da kake shirye-shirye ta waɗansu kafofin yaɗa labarai na gani kamar talabijin na saurare kamar rediyo wajibi ne ba shi kariya ta fuskar mulkinka wajibi ne ba shi kariya ta kowace irin fuska irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba shi kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba wannan wajibi ne akan kowane musulmi kar mu tsaya muna tsammanin cewa baiwa annabi kariya ya takaita ne akan gwamnoni na jihohi na musulmi shugabannin kasashe na musulmai sarakuna wajibinsu baya nuna sun sauke mana mu din wajibinmu baya nufin su kuma nasu ya sauka a kansu dole mu ta hanyoyinmu da za su iya tasiri su yi ta hanyoyinsu da za su iya tasiri wani baya saukewa wani kariya ga addinin musulunci kariya ga manzon Allah fardu ainun ne ba fardun alal kifaya ba kar mu ɗauka cewa dan yanzu nayi wannan lacca ko mun yi wannan lacca malam sani ya zo ya yi taliki wani malamin ya yi aunoje waɗansu sun yi taro aunoje sun ɗauke maka kai musulmi sun ɗaukewa matar da suke cikin gidan aure sun ɗaukewa wani mutum ya ɗauka su shi kenan kafallahu rububi da kitab mu shi kenan zuwa ne sun wadatar mana wallahi tallahi namu bai zama ya sauke maka naka ba. Aqidar alwala wal bara, aqida ta alwala wal bara, aqidar ta so Allah so manzon Allah so wanda yake san Allah da manzonsa. Kaki kafirci, kaki kafare, kaki masu goyen kafirci ko suwaye ko ƴan gidanku ne. Wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah ko mahaifinka ne ibada ne kaki, ko mahaifiyarka ce ibada ce kaki ta. Ballantana wani ɗan garinku ko ɗan ƙasarku ko kawai wani arni da yake wata duniya ta daban. Wannan wajibi ne. Allah ce za ta ji da qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ba yanda za a yi ka samu mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe. Matukar sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe babu yadda za a yi yuwa dona man hada Allah wa rasula su kaunaci wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. Matukar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe ba yanda za a yi su so wanda ya kafircewa Allah su so wanda ya kafircewa manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne maza aw abna'ahum ko iyayensu da suka haifa aw ikhwanuhum ko yayye da kanne aw ashiratuhum ko dangi na wajen uwa ko na wajen uwa ko na wajen uba ulaika kataba fi qulubihim al-iman irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu imani ya samu gindin zama ya samu gurbi a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare shi wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da su aljanna da koramun ke gudana karkashin benayensa. Anan wajibi ne mu so ƴan uwan mu ne mu ki kafare ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya waɗanda suka yi imani inda gaske ne kuma mu ne kada ku riƙe abokanan adawa ta abokanan adawar ku a matsayin masoya kar mu ɗauka wai sai kafiran ƙasar Denmark da kafircin ta fito wai su ne ake nufin mu ki su mu so Faransa mu so Ingila da Amerika ba wannan ake nufi ba kar ana nufin wai muna ƙin su ne dan su suna can Denmark a ƙasar Turai mu zo mu so wani kafirin da zai kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah a duk inda kafiri yake wajibi ne kace kai musulmi ibada idan ka so ka saba Allah la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhukum Allah nafsa wa ila Allah al-masir ba yanda za a yi mummuni na gari yace zai riki kafiri a matsayin abun so ya kyale mummune ɗan uwan bai halatta ba mummuni yayi wannan wanda ko duk yayi haka fa laysa billahi fi shay shi ba komai bane a wurin Allah subhanahu wataala. Ibnu Jarir al-Tabari yace ana nufin ya kafirta wanda dai zai so kafiri kawai dan wata manufa ta duniya. Mu duba mu ga yanzu yadda ƴaƴan musulmi suke son kafir kafiran nan ba manzo sallallahu alaihi wasallama da aka masa wannan fatanci a waɗannan kafofin watsa labarai kafiran nan ba su daɗi suke ji na an yi haka tawabin sun bayyana ko sun ɓoye to dan me ke zaka so wajibi ne a rayar da wannan aqida ta alwala wal bara. Kun ga yanzu babbar musibar da ake ciki wannan aqida ake so a kasara ta kowace irin hanya a sa mutane su rinka tunani na launin fata cewa duk yan Afirka ne ko su rinka tunani na nahiya cewa su yan Afirka ta yamma ne ko su rinka tunani na ƙasa cewa su ƴan Najeriya ne ko su rinka tunani na yare ko na yanki cewa su ƴan arewa ne ko hausawa ne wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu menene mu musulmai ne mu musulmai ne wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna cikin zukatan mutane. Idan larura ta samu zauna a ƙasa ɗaya da wanda ba musulmi ba idan larura ta samu na jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi idan larura ta samu na jiha ɗaya ne da shi wannan zan bi ka'idojin zama ne ta yadda ba zan cutu ba shi ma ba zan cuce shi ba kuma lokacin da na bi ka'idojin zaman da karɗin cutu karɗin cuce shi addinin nake bi ban saba addini ba ban yi compromise amma a ce sai na so shi to fa na yi compromise na yi tanazu na sassauta to ba magana sassauci cikin addini ma iya yin sulhu mai dogon zango ko mai gajeren zango wannan dan cin wata marfa ne in na ga zan cutu sai in kelanta masa kai sulhun nan ba daga nan zuwa sati mai zuwa ni ya kare a wajena dan ba zan tsaya cutu ba amma har kawai in dauka budaddan sulhu ne da shi mun zama daya dan mu yan arewa ne dan mu bakakken fata ne wannan nau'i ne na kafirci idan kai haka kace kun zama daya da kafiri wannan nau'i ne na kafirci da haka dole ne sai an yi wala'i da kafirci cewa a yi hikima na zama da su wannan fa daban baya nuna a kaunace su a cikin kokon zuci magabata ke cewa inna la nabushu fi wujuhi qawmin wa qulubuna kal'anna mukan saki fuska a danyi far'a da dariya a fuskokin waɗansu mutane a zuci muna cewa Allah ya tsine mu albarka tunda mun san kafirai ne sun kafirce Allah sun kafirce manzo Allah amma muka dan saki fuska dan cin mota munfa amma ba ma sassau ba ma sassau ba sassau ya kamata ku san wannan abu na biyu wajibi ne mai ta karantar da ƴaƴanmu da matanmu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tattaunawa ilimi ba ta hanyar al'ada da irin bid'a ba dan abin da kake da bakin ciki lokacin da wannan abu ya faru kafofin watsa labarai waɗansu daga cikin sun ba da gudunmawa a nan Kano na a ɗanyi bayani na mayar da martani kan waɗancan amma sai daga sun saka daga gaito jahilai mawaka duk ina masana sunna kuma wai kuma kafa maza da mata su dan rera wai waɗanda su za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan akan hanya ma a cikin saban su suke har suka dawo gida cikin saba manzon Allah suke ya da saban suke ci su sha su sha a kan abun hawa su kwana su tashi cikin saban manzon Allah wai su ne za su kare su sannan wannan sai ya zanto wata mahanga ake baiwa mai saurare wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da ƙarancin fahimtar addini cewa wannan fa so ne babban misali na masoya manzon Allah wannan ba ake sallatawa wannan sune al-muslimu al-ulya ya tafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wato sune manyan abin buga misali dan ba da annabi kariya kaga wannan illa ce idan in gidan talabijin da in gidan radio ba za su yi ba dan girman Allah me amfanin kudinka ka je ka kulle yarjejeniya ta mako ɗaya ka ce kai so kake yi kullum karfe 8 zuwa 10 sati daya zaka zabi malamai da zasu kare matsayin manzon Allah zaka bi ayata ta ina amfanin kudin ka ina amfanin kudin mu in ba zaka iya kai dai baka hada da kai da wani amma mun tsaya kawai sai dai mu zo mu fada wa malami mu bashi wani abu da baka tulo mu ce da kamata malam wannan a ce kaza ya kamata a ce kaza kowa dai zai iya baka shawara wato nauyin naku ne ku kace kun dukun gani game da annabi ku kace kun dukun gani game da musulunci ku kace dole sai an shiga aljanna to ga sunan zai kai a aikata abin da lisanul hal ya kullu zalik lisanul hal ya kullu zalik wannan kaskanci ne wannan kaskanci ne wannan kallai mu tsaya wai ma waka ne zasu bayyana matsayin manzon Allah kuma wannan ke kara gaskata maka cewa ahlus sunna ne kadai masoya manzon Allah duk ina ke hunan da suke cin albarkacin manzon Allah a cikin zaurukan duk ina waye ya fito yayin magana amma billahi alladhi la ilaha illa huwa da wani shehi aka taba a wani kauye ko a Morocco ko a Algeria ko a wani wuri billahi alladhi da yanzu an ta fahimta ne amma yanzu an yi shiru da haka wajibi ne koyar da matanmu da 'ya'yanmu matsayin manzon Allah mu samu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi mai kokarin ƴaƴanmu su san wannan su karanci wannan mu sanar da su wannan mu rinka hira da ƴaƴanmu kan waɗansu mashahid da manzon Allah ya halarce su ka rika tattauna da ƴaƴanka ko matanka yaƙin Badar yaƙin Uhud Khaybar sulhul Hudaybiya Hijjatul Wada Umratul Qada da sauran waɗannan ababai waɗansu mashahid zaman annabi da sahabbansa tafiya yakin Tabuka hakurin da ya yi a wajen zamansa da kaza zamansa da mutan gidansa ya zama abin tattaunawarmu da hirarmu a cikin gidajenmu idan akwai wani karatu na sira da wani malami ya yi na sunnar annabi in mayar da kasar ɗin abin ji a gidana ne da matata in matsata mata in matsata ƴaƴana idan akwai wata lacca da wani malami ya yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tatacciya in mayar da wannan abin tattauna ne da iyalina don su tashi da san annabi mu duba mu ga lokutan da ƴaƴanmu da ƙannanmu da waɗansu ma masu shekarunmu suke kashewa a gaban talabijin don kallon ƙwallon ƙafa a daidai lokacin da ake yaɗa wannan fatanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba muga taron gidajen kallo a garin nan dan girman Allah, mu duba muga yadda ake cika a gidan talabijin daidai lokacin da ake yada wannan abu ta kafar watsa labarai, ana cin mutuncin wanda yafi kowa tsada a wurinka daidai lokacin kana tafi waɗanda kake son su ci, in za su shigo kwallon sai sun shigo da sunan Jesus, in za su fita da sunan Jesus, in sun ci kwallon su gode wa Jesus, kai kuma kana musu tafi kana son su. Me yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mu duba mu ga idan za a yi shahararriyar kwallo matasan mu fara azumi suke na kwana uku, ba a kan wani club na Kano da Bauchi ba, ko Kano da Maiduguri, ko Maiduguri bai wala ba, ka ce garin musulmi ne, a'a kan waɗansu club na ƙasashen Turai. Za a yi yanka, za a yi azumi a kan kawai wani su kwallo kuma ƴaƴan mutum, mutum zai sai riga jinsi ɗin nan irin mai sunayen arnan ƴan kwallo ɗin nan, wata naira 2000, wata naira 3000, wata 7000, idan zai ɗinka hartun da wando ba ya bawa fallasa techno zai yi, amma ya zo ya sa rigar da ba zai ga yadda Allah da ita ba, dan ba zai sallah da ita ba, ga hoton wani arne, ga sunan wani arne a jiki, ba kuma zai je ya ga yadda sarkin sa ba in yana mutunta su da ita ba, ba zai je ya ga yadda dagatin kawai sa in yana mutunta shi da ita, amma ya sai 7000. Wannan wanda ya yi wannan a tarihin sa bai taɓa bayar da naira 7 ba ga asusun makarantar Islamiyyar su, ko makarantar Latin Juma'a, ko na kamfanin salawatu na unguwar su, bai taɓa yin wannan ba a tarihin sa, kuma yana nan yana waƙar Annabi, kuma jira yake wai abusa kafin ya shiga aljanna. Sannan yayan uwa musulmi, wajibinmu ne mu ƙaulacewa dukkan wani abu da ake daga waɗannan ƙasashe, duk abin da ake san'antawa a ƙasar Denmark da ƙasar Norway ya kamata a yi Allah wa daidai su, a ƙaulace musu ba wai daga nan zuwa su yi uzuri ba, ko sun yi uzuri dan babu abin da zaka ce cikin abin da suke yi wanda dole sai da shi zaka rayu. Saboda haka wajibinmu ne mu ƙaulace musu mu karya su fuskar tattalin arziki. A yanzu a yankewar da aka yi musu daga cikin waɗansu ƙasashe na Larabawa, ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa, in wannan ƙaulace ta cigaba haka, kamfanonin ƙasar Denmark za su yi hasarar da ta kai dala biliyan 1. Dala biliyan 1 nan da wata shida mai zuwa. To kaga wannan ya zama wajibi a ƙara ƙauracewa duk abin da ya shafe su. Sannan ƴan uwa musulmi, waɗannan ababai ba za su yi mutuku da su a haka ba, sai mun haɗa da abu guda biyu. Abu na farko, al'ummar musulmi su sami istiqlaliya ta fuskar tattalin arziki, cin gashin kai ta fuskar tattalin arziki, mu zama masu sana'a, mu zanto masu aikin yi, mu zanto kowane mutum mafi ƙaranci zai iya ciyar da kansa ba sai ya ɗora nauyi akan wani sa, mafi ƙarancin abin da za ka yi ya zanto in baka ba kowa, to Allah kalla za ka iya ciyar da kanka. Kare zanto mutum 10 sun ta'allaka rayuwarsu ga mutum ɗaya, su suke buƙatar ya ciyar da su, kuma su ba wani abu suke mishi ba, kawai dan wane ko ƙani ne ko uba ko ƙanin uba ko kuma shi ne uba, sai mun rushe al'adar da muka taso a kai ta uba ya yi wa ɗansa auren fari, kuma ɗan yana tare da matar ana ciyar da shi da matar, ya haihu ɗaya biyu har wajen sau biyar, har yanzu uban ke ciyar da shi, sai mun rushe wannan al'adar. Wannan al'adar ba ta musulunci ba ce ba, al'adar musulunci ba ya san mutane ci mazaune, kowa so ake yin motsi ya yi aiki, komin kashinsa komin ƙanƙantarsa. Dole sai mun yi wannan. In ba haka ba, taron yau mu ba zai amfana mana komai, ba zai cinna mana komai ba. Na gaba, dole mu samu istiqlaliya ta fuskar ilimi, ya zanto muna dogaro ne da ƙwararrunmu ba da ƙwararrunsu ba, dan ka iya yin tawaye idan ya zanto kana cin gashin kanka ta wannan fuskar, ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi. Ya zanto likitocinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto ma'aikatan nasu ɗinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto ungozomominmu mata a asibiti namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto injiniyoyinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Sai fa lokacin da muka samu haka muke da ƙarfin fuskantar kalubalen zamani a yanzu. Amma irin wannan taro na yoyo, to zai wahala al'umma ta iya cin nasara don ta fuskanci wani kalubale da ke gabanta. Ina kallon wata tasha ta talabijin shekaran jiya a wata ƙasa cikin ƙasashen Larabawa akan wannan matsala da muke tattauna, aka taro masana, malaman addini da ƴan boko da wayayyu suke tattauna kuwa na faɗin albarkacin bakinsa. Wani malami a ƙasar Sudan na taɓa kai masa ziyara muka tattauna game da da'awa a can da nan Najeriya, yake cewa daga cikin abin takaicin da ya sa masu kafir suke mana wannan sun raina mu ne sun tabbatar cewa a jikinsu muke a jingine wajen rayuwa. In sun san muna tungashin kanmu ba za su yi mana wannan rashin mutunci ba. Yace to jahilai ko ba su iya tungashin kansu sai sun jingine da mai ilimi, mana aikin yi ba iya tungashin kansu sai ya jingine da mai aiki. Ashe kenan in za ka tungashin kai sai kana da ilimi kuma sai kana da aikin yi, babu yanda za a yi ka rayu a kan. Ya kawo wani misali, yace Ubangiji Ta'ala bai yi mu gudanmu zama talakawa mu kasashen musulmi, ya zaɓa mana gurbin ƙasar da man fetur ɗin duniya 80 cikin 100 na man fetur ɗin duniya a ƙasashen musulmai. Uranium wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nukiliya 80 cikin 100 ɗin shi a ƙasashen musulmai. Ye ta zana ma'adanai da ƙarafai da wanene da zinari da azurfa da lu'lu'u, kowanne mafi ƙarancin shi ne wanda za a ce 70 ɗin su cikin 100 yana kasashen musulmai, mana ba inda musulmai za a ce suna da kashi 30 cikin 100 arna suna da 70. Sai ce amma duk da wannan marasa aikin yi a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci 90 cikin 100 ɗin su na kasashen duniya kuma a kasashen musulmai. To kaga wannan abin da yake bukata ya uwa, ya zabe mu gina al'umma. Wannan abin fa da Turawa suka yi sun gwada mu ne su ga nauyin mu, sun gwada mu ne su ga nauyin mu. Wannan lattoci ire-iren waɗannan da za mu yi ko makamantansu za a yi ne don zabular da zukatan da suke barci, amma kar mu ɗauka in an yi wannan an ƙare yaya ne za a yi musulunci nan ya samu gata? To jama'a ba sa iya samun gata sai suna da shugabanci ingantacce, shugabancin malanta, shugabancin siyasa, shugabancin sarauta. Ba ka iya cewa gawa ne ka bi shi, ba a iya naɗin shugaba a rana ɗaya, in ma an naɗa za a walwale. Shugaba halinsa ne ke mayar da shi shugaba. Dabi'a sarda mutane za ta sa mutane su ga tantantarsa. Don haka ya'yan uwa musulmi, mu tuna wannan kalubale da ke gabanmu. 'Yan makarantarmu su ƙara karatu, masu karatun addini duk inda suke karatu su ɗauka cewa lallai akwai buƙatar ƙara karatu. Masu da'awa duk inda suke da'awa su wayar da da'awarsu su zanto tsalariyar da'awa. Kar mu rinka bin waɗansu al'amura taƙalidiyya waɗanda su aka saba tun shekaru 20-30 baya ba tare da cigaba ba. Mu ga cewa yadda zamani ke da saurin canjawa. Sannan kada 'yan boko mu taɓa ɗauka cewa kare addini wani nauyi ne da ya rataya a wayan ustazai, su ko ba sa yin komai nasu. A nan gurin a karatuka da ake a nan masallaci mun riga mun sani akwai da dama daga cikin 'yan boko waɗansu ma lecturori ko a university ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati. To kar ku taɓa ɗauka cewa wai nauyi ya rataya ne a wayan malamai, wallahi su ma akwai nauyin da ke kansu. Akwai nauyin da ke kansu, hanyar ba da iliminsu nauyi ne, hanyar don su ne suke masana'anta ta ƙera ƙwaƙwalwa, jami'a masana'antar ƙera ƙwaƙwalwa na mutane. To wani irin fiji kuke nunawa wajen ku ga cewa yaranmu da suke wannan a gabanku mazansu ko matansu sun zama nagari, sun zama masu satattun ilimi, sun zanto masu kaza masu kaza masu kaza. Kar ku taɓa ɗauka cewa aikin ya taƙaita ne akan hutubar juma'a da wa'azi irin wannan. Ya'yan uwa musulmi, lokacin da aka ɗiba mun ya riga ya ƙare duk. Don haka zan taka birki a nan, abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ta mai tarayya cikin ladani da ku, abinda ne kuskure ko tutuba harshe Allah shi ya fi mun. Sauran abinda ban faɗa ba na tabbatar ɗan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar na tabbatar yana kallo na, kuma tun daga kalmar farko har ta ƙarshe na faɗa zai ga inda aka samu giɓi da ya kamata ya faɗakar da ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Allah ya saka malam da kai. A zauna fa yanzu aka fara. Kowa ya matsa daga inda yake, zamansa inda yake. Kun ji an ce ranar nuna ƙaunar annabi ce. Da aka ba maganar tashi yau. Sai na ce ku tashi duk. Kafin mu ba malam ya fara ta'aliki, a cikin jawabin malam Ja'far Muhammad Adam ya faɗi wata magana. Wacce na lura da wasu abubuwa guda biyu wanda ya kamata a yi wani abu a kai kuma a nan gurin. Wata rana Abu Sufyan ya kawo Esta ziyara Ummu Habiba. Matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma yar Abu Sufyan kuma yana sarkin Makka. Da ya shigo gurinta akwai teso ko tabarma. Ya zo zai zauna fit sai ta zare. Sai ya ce ni ne ban dace da tabarma ba ko ko tabarma ce ba ta dace da ni ba. Ya rasa dalilin zare tabarmar. Sai ta ce wannan tabarmar manzon Allah ne yake zama a kai. Ta ce kai kuma yanzu najasa ne kafiri ne baka shiga musulunci ba. Da haka ba zan bakka ka zauna akan tabarmar manzon Allah ba. Kun ga yadda tabarmar annabi ta yi kima a wajen sahabbai. Na biyu godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda ake tsere a Madina take zuwa na daya. Ran nan sai ga wani balarabe akan wani dan da kurkushin raƙumi. Aka hada su tsere. Sai wannan da kurkushin raƙumi na balaraban ƙauye sai tserewa taguwar annabi. Sai duk sahabbai suka koma aka ta bakin ciki aka ta bace rai. Haushi da ya kama dan me za a tserewa taguwar annabi. Kishin ya tsallaka ba ba ma shi ba taguwar sa ma ana kaunar sai ta zuwa na daya. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwa sai ya ce wa sahabbai haqqun ala Allah alla yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa da'a. Yace kakku damuwa kun yi damuwa taguwa ta yau an wuce ta. Wannan wata ka'ida ce a wajen Allah ta'ala duk abin da ya daukaka a duniya kawai wata ran sai Allah ya sauke shi dan ya saukaka muku zafin da suke ji akan kishin taguwar. To abin da zamu yi kafin na ba malam ya fara ta'alimi cikin jawabin malam yace ya kamata mu nuna kishi kuma mu karantar da jama'a yadda ake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karantar da sirarsa da karantar da tarihinsa da kuma nunawa mutane bambancinsa da sauran hadisi. To za mu shirya laccoci guda bakwai wanda kowane malami zai yi guda daya kuma za a sa ta a gidan rediyo sati guda za mu yi muna siyan tiri a jere. Kuma anan za a tara kuɗin bari ku ga yadda ake yi. Daya, bakwai, takwas. Ni da zan fara ga 4,000 kowa ya fito da abin da ajiyunsa yake saka. Kowa ya ɗebo kuɗinsa gaba ɗaya kai ya rage ko kwabo. A waje ‘yan agaji ne za su yi. A ciki kuma ga waɗanda suke nan. A tara wannan shine zai nuna mutane yadda ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Majalisar ta'awun za ta shirya ta ba malamai su yi bincike na sati kuma a bashi rana ya gabatar da wani mawdu'i akan rayuwar Annabi, halayensa, yaƙuƙuwansa, zamantakewarsa da iyalinsa don a karantar da mutane da rayuwar Annabi ce. Amma ba za a bari ya wuce haka ba. A ci gaba da karɓar wannan kuɗi. Zan ɗan ba da minti biyu don a samu nutsuwa. Kada malam yana lacca ana samun abin nan. Kowa ya zuba daidai imaninsa. Wanda zai zuba duka ya zuba kamar sayyidina Abubakar, wanda zai zuba rabi ya zuba kamar sayyidina Umar, wanda ma zai dako abin nan Abu Kaisa matal Ansari yayi. Mu tara kuɗi mai yawa da zamu yi wannan abin. Mu fara nuna mutane darasin ga yadda ake. Tunda ba za a ba mu fili kyauta ba amma ana siyarwa za mu siya. Ko a Pyramid ko a Freedom ko a Radio Kano duk za mu siya insha Allah. Ai sauri zan ba malam zai fara. Ai sauri ina son nutsuwa ne a gurin. Nan gurin idan an gama nan ai mun shiru nan gaba cikin iya masallacin nan kowa ya tsit. In zaka saka kawai ka saka kaka ƙara cewa uffa. Malam bismillah. Kamar yadda muka yi bayani wanda zai mana ta'aliki yanzu shine Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo Stroke Bijazaki. Dan haka za mu ba shi zai mana ta'aliki na minti 15.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين bayan haka duk da cewa makoshi na yana rike domin ina fama da mura to amma batu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karfin mura ta hana mutum magana zan yi magana haka abubuwa da dama su suka tattaru suka haɗu suka sa har duniyar arna ta cike da ta waje suke mana irin wannan cin tashi har kullun kada mu dinga duban abinda su arna suke yi mana na cin zarafi kawai Allah madaukakin sarki ya gaya mana za su ci zarafin mu Allah madaukakin sarki ya gaya mana ba sa san mu Allah madaukakin sarki ya gaya mana makiyan mu ne qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar Allah ya ce da man kiyayya ta riga ta bayyana a bakin su abinda yake cikin zukatan su na kiyayya ga musulunci da musulmi wannan yafi girma duk waɗannan abubuwa da zamu ji ko mu gani ko mu karanta na nuna gaba da tsana ga musulunci da annabin musulunci ba abu ne ba ko ba ba abu ne da zai sa mu yi ta mamaki ba abinda za mu yi mamaki me ya jawo ake yi mana haka Hausawa suna cewa sai bango ya tsage kadan gari ke samu gurin shiga idan daman muka kalli kasashen yamma Turai da Amerika za mu ga kasashe ne wanda tuntuni shekaru aru-aru sun riga sun rabu da duk wani abu da ake kiranta addini sun kwashi addinin sun zubar a shara ba sa yi wa addini kallon mutunci ba sa yi wa addini kallon girmamawa balle har su girmama annabin wani addini waɗanda suke karanta Bible suna ganin irin yadda a karatun ko kuma abin da aka rubuta a cikin Bible yake ɗauke da cin zarafin wasu annabawa a ce annabi Lut alaihi salam ya sha giya ya yi zina da 'ya'yansa a ce annabi Sulaiman ya nemi matar maƙocinsa ko sojansa a ce kaza akan annabawa su ba su ɗauki annabci da wata kima ba tun ma a lokacin suna ƙarƙashin abin da ake gani shugabanci ne na malaman addini ballantana bayan sun riga sun raba gari da duk wani abin da ake kira addini saboda haka su ci zarafin wani addini ko annabin wani addini abu ne mai sauki a gurin idan muka komo kanmu za mu ga cewa mun tozarta mun wulaƙanta saboda mun take addinin musulunci Allah madaukakin sarki yana gaya mana lokacin da za ku samu ɗaukaka zai zama ana ganin kwaljininmu wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin matukar kuna rike da imani kuna mu'minan ku na gaskiya to ba za ku wulaƙanta ba ba za ku yi baƙin ciki ba kada ku yi baƙin ciki kada ku yi rauni matukar kun kasance kuna mu'minai ba za ku samu wannan ba ashe idan muka samu kanmu cikin rauni cikin baƙin ciki cikin wulaƙanci to mutum imaninmu da farko sannan idan muka dubi irin yadda mu kanmu musulmi a yanzu ba a cikin mu cikin gida musulmin ba muke ta fafutuka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a yi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa ba za a yi ba ba a cikin gidan ne ake rigima akan tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu ne muke cewa a dawo a koma a rike annabi sallallahu alaihi wasallama mu sanya shi a ayyukanmu na yau da kullum mu sanya shi cikin aqidarmu mu sanya shi cikin ibadarmu mu sanya shi cikin mu'amalarmu a gidajenmu a masallatanmu a kasuwanninmu muna fafutuka akan wannan wasu kuma suna ganin a'a ba za a yi ba ba a cikin mu ake samun wannan ba a cikin mu ake samun waɗanda suke ganin sai shekara sai a wata a cikin shekara za a tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai maulidi ya zo kuma tuntunin da za a yi za a yi shi ne akan wasu abubuwa na shirme da wofi a yi ta waƙe-waƙe a yi ta wasu maganganu waɗanda suke ba su da kan gado ba a cikinmu ne ake samun waɗanda suke ganin cewa akwai wani muƙami da wani zai kayyafa annabi ba maqamul wilayatu fi min rasul fawaiqa ar-rasuli wa duna an-nabi ba dai a cikin mu ne aka samu masu fada da masu fada irin wannan ba a cikin mu ne aka samu masu kare wannan suna ganin matsayin da wali zai samu ya dara na manzo kuma na abin nan matsayin da wali zai samu ya dara na manzo sannan kuma annabi bai kai wannan ba a cikin mu ne duk aka samu wannan dukkan wani abu da zamu nuna hoton annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukan mu ta hanyar koyi da shi babu shi yanzu ya kau ya bace a cikin rayuwar musulmi dan menene ba za a samu wasu daga waje wadanda Allah ya gaya mana cewa daman makiyan mu ne dan menene ba za su ci zarafin mu ba a cikin mu aka samu wadanda suke shugabancin mu har kullun su kwana su yini su tashi suna tasbihi ga abinda garku abinda mutanen yamma suke kai a cikin mu aka samu shugabanni wadanda ba za su iya motsa kara ba sai sun ji abinda America ko Ingila ko Russia ko wata ƙasa ta Turai ta ce a cikin mu ne aka samu wannan kuna ganin abin takeici dukkan wannan fafutukar da ake yi ta maganar a kare mutuncin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam har yanzu talakawan ƙasashen musulmi suke wannan amma shugabannin musulmi har yanzu sun zurawa abin ido jira suke su ji menene za su faɗa George Bush ya yarda menene za su faɗa ba zai yarda ba jira suke su ga ina yake so su bi wace hanya yake so su bi sai ya gabas ne ko su yamma an kasa samun waɗanda za su fito a yau su ce abin da aka yi cin zarafi ne wannan su ne suke shugabancin ƙasashen musulmi idan musulmi suka kai zuwa ga wannan matuƙa zuwa ga wannan lalacewa menene kake tsammanin wanda daman an ce da mu ma abokin gabanmu ne ba zai mana ba ashe ba za mu taɓa samun matsayin da muke kai ya samu canjuwa ba ba za mu taɓa samun waɗanda suke abokan gabanmu su dawo su jinjina mu wannan addini ba sai lokacin da mu muka rike addinin suka gan shi a aikace muna da buƙatar mu fito mu karantar da duniya wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ba za ta samu ba ta hanyar mu yi maulidi sau ɗaya a shekara ba za ta samu ba duk wata hanya ta bid'a ba za ta taɓa karantar da duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai yan bid'a da suke can turai duk shekara suna yin wannan maulidi wannan bai sa an karanci waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ne sai karantar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai ya zama wani abu ne wanda za mu yi shi a kullum a kowane lokaci a kowane guri ba sau ɗaya a shekara ba sannan kuma ya kamata mu sani cewa wato shi wannan addini a Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauki shi ya jibinci kare shi haka nan annabin wannan addini Allah maɗaukakin sarki yana ba shi kariya shi yake kare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake kare mun zage-zagen da suke mun ba suna zagin wani wanda suke cewa zannan domin kafirai na Qurayshawa a wancan lokaci in suna so su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon su ce da shi Muhammad wanda suna ne na yabo na girmamawa sai su ce da shi muzammam wato abin zargi abin kyama to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku ga yadda Allah yake kare mun zagin da kafirai suke mun ba suna zagin wani abu muzammam ni kuma sunana Muhammad saboda haka zagin da suke yi na muzammam ne amma ba na Muhammad ba abinda aka yi katun aka yi guda goma sha biyu aka yada a cikin jaridu wasu jaridu suka yi ta ɗauka suna yadawa katun din nan ba sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da su da malamansu duk sun san cewa ba haka sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin kariya da Allah maɗaukakin sarki yake ba shi na cikin wannan katun din suke tuka shi suke zagi a yi katun din wani mara kyau wanda ba shi da kyakkyawar kama ba shi da kyan gani kamar biri kamar dabba sai a kuma rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sa masa bama bame a jikinsa ana nuna duniya cewa wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karewa annabi sallallahu alaihi wasallam soke-soken su ta hanyar su yi wannan katun wanda baya taɓa bai ɗauki sifa ɗaya daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka al'ummar musulmi babu abin da za mu yi mu sawa kanmu san annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya ba soyayya ta al'ada ba kamar yadda malami ya bayyana a cikin lakcinsa irin mu koma mu rungumi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu rungumi yaɗa ta mu karantar da ƴaƴanmu, mu karantar da kawukan, mu karantar da matanmu, mu karantar da sauran al'ummar musulmi gaba daya. Wannan shi zai kare mutuncinmu, shi zai sa addinin musulunci nan ya ɗaukaka. Sannan kuma mu fifita duk wani abu na duniya, mu fifita samunmu na duniya gaba daya akan mu fifita Annabi sallallahu alaihi wasallam akan duk wani samunmu na duniya. Sahabbai sun riga sun gabata duk wani abu da ake nunawa na soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna masa, mazansu da matansu. Bai kamata wannan ya zama tarihi ne muna karanta shi ba tare da muna ɗaukan wani kofi, muna ɗaukan wani hoto daga cikin abin da muke karantawa ba. Su ma mutane ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi su da jini da tsoka, kamar yadda ya halitte mu, ya ba mu kudura ta mu yi motsi ta mu yi kamar yadda ya ba su. Babu wani abu da ya zo a cikin addini wanda ya fi ƙarfin mu yi, babu abin da ya zo a cikin addinin musulunci wanda yake zama ƙunci gare mu, babu abin da ya gagare mu. A yayin da duniyar musulunci a yanzu take ta ƙoƙarin yankewa duk abubuwan da ya fito daga yamma, muna karantawa muna ji ana gaya mana rahotanni suna zuwa mana cewa dukkan kamfanonin da suka yankewa ƙasar Denmark da ƙasashen da suka zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci mutuncinsa suna samun riba akan yadda da suke samu kafin haka ta faru, da sama da kashi 25 cikin ɗari. Wato kasuwancinsu sai ƙaruwa yake, wanda da a da zato suke idan sun daina sayar da waɗannan kayayyaki da suka fito daga ƙasar Denmark ko ƙasar Turai, kasuwancinsu sai kare za su yi asara, sai suka ga Allah yana ninka musu. To wannan babba kome yake nuna mana, illa yana nuna mana cewa Allah yana tare da mu, matuƙar za mu riƙe wannan addini, Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai ba mu nasara a cikin duk gwagwarmayar da za mu yi. Hadha wa billahi tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Duniyar da kai da dauriyar da kai tare da kana mura, amma saboda tsananin ƙaunarka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka daure kai wannan lacca. Allah ya saka ma da alheri. An ce min cikowar da dan adam ya a gurin nan ba za ta misaltu ba. Akwai wani suna can nesa suna so su miƙo taimakonsu amma hannun ya kasa kaiwa saboda ƙarancin adadin wanda za su karɓi. Kuma tabbas ahlus sunna kun nuna kuna san Annabi da gaske, domin ga kuɗin da kuka tara nan na san za a yi kusan awa fiye da awa ana kirga su ba a gama kirga su ba, tare da adadin wanda suka kewaye kuɗin sun kusa kaiwa rabin dozin. Amma ina tabbatar muku sai sun kusa awa, tare da mun san talaucin da ake ciki da zafin da ake ciki, amma kun nuna da gaske kuna san Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka wannan lacca gaba ɗayanta za a saka ta a kafafen watsa labarai, ko malamai za su yi laccoci, ko wani malami za a ba shi mawdu'i a nitse, wani akan akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan sufofi na halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan yadda manzo Allah yake mu'amala da makiya, yadda manzo Allah ya zauna da iyalansa da matansa a cikin gida, wani malamin kuma a bashi ya magana akan yaƙuƙuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan mu'ujizozi da karamomi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka insha Allah inda kuɗin da kuka tara na baya su ci gaba da miƙo nasu ya kai adadi, za mu shigar da su gaba ɗaya cikin kafafen watsa labarai ai ta bayani a cikin matsayin ahlus sunna duk a duniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai taimaka mutane su fahimci ƙauna ta gaskiya, ƙauna ta tabbas, wacce ita ce ƙauna ta ibada ta girmamawa wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita a kanmu. Malamai sun halarci wannan guri da yawa, akwai malam Abba Adam Kwanke wanda shine shugaban majalisar ta'awun bainar du'atul salafiyin, yana nan a zaune tare da rashin lafiya da yake fama da shi, amma ya daure saboda ƙauna Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi ya halarci wannan guri. Sannan akwai malam Ruwan Sallare shugaban majalisar malamai ta Izala reshen jihar Kano, shi ma yana wannan guri a zaune da mataimakinsa malam Khalid. Sannan akwai malam Abdullahi Muhammad Getso, shi ma yana nan a wannan guri. Akwai malam Muhammad Nazifi Inuwa, akwai malam Abubakar Husaini Fage, akwai Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo, akwai malam Muhammad Sani Ashir, akwai al-Imam Kandahar, akwai malam Abdullahi Ishaq Garangamawa, akwai malam Nasir Yahya Alaramma, akwai malam Abdulkadir Kazaure, malam Muhammad Rabi'u Musa Umar, malam Salisu Umar, malam Jamil principal na Usman bin Affan, akwai kuma Alaramma malam Jibril da Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, malam Abdulwahab Abdullah, Imam Masjid Ibn Taymiya, sai ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, akwai malam Ali Aliyu limamin masallacin Juma'a na 'yan katako, akwai Alai Shu'aibu Mamanta wanda ke kula da majalisoci da makarantu da masallatai wanda muka danka a hannunsa na Ahlus Sunna kofar Nasarawa, duka waɗannan mutane suna nan, kuma akwai wasu malamai da na hango daga Lagos ma, kuma na Abbas da ɗan uwansa gaskiya daga Lagos suke su musamman ma ina jin suka zo daga Lagos. To don haka sannan kuɗi da ake nema ba daga nan sun tsaya ba, wani yanzu ya ji zafi, an yi magana cewa a fito da kuɗi za a yi ta yaɗa lecocin malamai a kan san Annabi sallallahu alaihi wasallama, a karantar da al'umma ba na Kano kaɗai ba, ba na Najeriya kaɗai ba, don za a ɗauka a kaset, kuma za mu yi ƙoƙari a ƙarshe mu ga duk wata lacca da ta rubutu ta tsaro za a samu ‘yan uwa su kuma rubuce ta a ɗan ƙaramin littafi wanda ga kaset, sannan kuma za a kwafe ta a shafi na intanet yadda duk duniya za ta karanta ga matsayin ahlus sunna na ƙasar Najeriya game da abin da ya faru, ga yadda ya kamata mutane su karanci san Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace, insha Allah za mu yi wannan. Don haka za a iya ci gaba da mika wannan taimako ta hannun Malam Abba Adam Koki, ko a kawo wa Malam Jafar Mahmud Adam limamin masallacin Dorayi, ko kuma a zonan a kawo wannan masallacin na Usman bin Affan a lokacin salloli biyar, limamin da yake gabatar da sallah a danka wannan kuɗin a hannunsa. Sannan kuma za a ci gaba da kawo wannan ta hanyar kaiwa masallacin Kandahar, kuma ce je masallacin Kandahar nan ma za a saka wakili wanda zai dinga karɓar wannan kuɗi, da kuma masallacin Sahaba da ke Kwandila, da sauran masallatai waɗanda za mu bayanin su, kamar masallacin ‘yan katako da ke ainihin wato a Abu Ayyub al-Ansari, da kuma masallacin da ke wato Tudun Murtala, nan ma za a sa wakili wanda duk za a tattara wannan kuɗi, don wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce da ta shafi kowa. Don haka za a ci gaba da tara wannan kuɗi, kuma za a ci gaba da fitar da lecoci insha Allah, kuma Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Kafin na kirawo shugaba Malam Abba Adam wanda zai gabatar da jawabin matsayinmu, akwai wani ɗan uwa da ya rubuta wata kasida, za mu ba shi ya yi minti uku ya karanta wannan kasida. Ina Shu'aibu Dorayi, wanda ya ba mai ƙin sunnar ma'aiki in dai ba bid'a yake ba. Kun sa a waƙarsa yana cewa riga Annabi ita kanta, in an sha an warke cuta, rigar shehi idan ka sha ta daga nan sai a wuce kemis.
Yeah. Thank you.